على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي وهدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. bayan haka ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan rana mai albarka ta 27 ga watan Ramadan na shekarar 1443 Hijiriya, kuma ya yi daidai da 28 ga watan hudu na shekara ta 2022 miladiya. A wannan masallaci namu na FCDA wanda yake Ira'ilabun a garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja. Allah ya sake sada mu domin gudanar da karatunmu na ƙarshe na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A wannan masallaci ne albarka kamar yadda muka saba, wanda muka yi bara kuma bana ma Allah ya kaddara muke yi yau ne zamanmu na ƙarshe a cikin majalisai da muka yi, majalisi 24. Kamar yadda aka saba, muna aya ta 128 da 129 a cikin surar Tauba. Laqad ja'akum rasulun da fa'in tawallu, mai ayoyi na ƙarshe. Da kamar yadda aka saba, ana ramma Yusuf Dabai a madadin ana ramma Saifullahi da yake yi umra, zai faranto mana ayoyi nan na ƙarshe domin mu ci gaba da bashin baki kamar yadda muka saba. Bismillah.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم
sarki ya ce laqad ja'akum rasulun, tabbas wallahi haqiqa annabi ya manzo ya zo muku, min anfusikum, daga zuriyarku, daga nasabarku, daga mafi ɗaukakar nasabarku, mafi tsada a cikinku, mafi yi wa Allah biyayya, a bisa bayanan da muka yi na tafsiran wannan harafi da kuma bambancin qira'at tsakanin qira'a mutawatira da shadza, min anfusikum min anfusikum عزيز عليه ما عنده أبن بيك وهل تكون كويس تاكو رامك ينا مسكنا ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم ضايا إن ذا إنسا وانا من ثبتت وانا شما جدلي لما فكار النوع حريص عليكم فنن ميقعين شريع نيقريب بالمؤمنين رؤوف الرحيم فنن ميقعين da jin kai ga mummunai. To, a karatun mu na jiya mun tike ne a bayanin harisun alaikum, wanda muka ce alhirsu fil asli shine kwaɗayin samun abu. Mun faɗi dalalar alhirsu dalalar lugawiya ta lafazin alhirsu, sannan kuma mun fara kawo asar hadisai daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar mana da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da matukar kwaɗayin al'umma. Al-Imam al-Farra, Allah ya ji kansa da rahama, Abu Bakariya Yahya ibn Ziyad al-Aslami al-Kufi al-Farra, ɗaya daga cikin malaman lugha wanda suka hirimta wa Al-Qur'ani, wanda ya rasu shekara ta 207, yake cewa da Allah ya ce harisun alaikum, alharisu ash-shahih, wato wanda yake da ruwa da rashin amincewa a kan ku shiga wuta, dan haka duk hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano wuta yaga zaka kai wuta to ba zai yarda to shine ma'ana harisun alaikum ba zai taba yarda ya baku ku shiga wuta ba shahihun bi an tadkhulunna to shi inda ya kallo sifar harisun alaikum to in ku haka ne dama mun karanta hadisin da manzo Allah sai yake cewa inna ma masali wa masalukum kamathali rajulin aw qada naran faj'alat aljanadid wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhub yaqa'na fiha wa huwa yadhub 'anha kaysa ana akhidun bi hujjatikum 'anil nar wa antum tafallatuna minni manzo Allah yake kwatankwaci na yadda nake da ni da ku misalin makawan mutun ne ya kunna wuta sai fari da fada wuta ko malam da mana littafi suka hango hasken wutan nan suka taho suna so su fada mazala ce wannan mutumin yana kokarin kore suka su fada wutar sun kuma suna kokarin zagayewa ta wayansu hanyoyin dan su hilace shi su fada cikin wutar yace to ni ma haka nake muku ina kama madaurin tazuje ko madaurin zani ko madaurin farjalle ko madaurin wandanku ta yanda in aka ko dan sanda idan yaje kamo mai laifi nan yake takuma ya danke shine al-hujaz hujzatun shine guda daya jam'in sa kuma hujaz ta yanda ba yanda zaka yi in aka danke wannan wajen to ba zaka iya kucewa ba kai dai in zani ne ba zaka kuskura ka saki zanin ka tafi tsarara ba to mazala yace ina danko ku ta inda in aka danko ka tanin aka koro ka to ba sai dai in ganganci ne zai saka gudu to mazala ce haka nake muku amma duk da haka kuna kuma kokarin ku kubuce akan sai kun shiga wuta dan haka duk wanda ya shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya bakin kokarin sa shi wannan din da kansa dai ya damu sai ya shiga wuta haka zalika irin wannan hadisin ya tabbata a cikin musnadin imami ahmad بسند صححه احمد شاكر عليه رحمه الله دغ عبد الله بن مسعود الله يقال يا اغريشي وند النبي صلى الله عليه وسلم يتوا الا واني اخذ بحجزكم ان تهافت في النار كتهافت الفراش او الغبار يتني فاك نكي دنكي قومكم مدورن وندنكم دنكك فادا وتا كما يدا ذاك غ مالم دامن لتافي دا da kuda ko kuma kuda suna kokarin fadawa cikin wuta to kuma haka kuke hango wuta fa ku tawo za ku fada to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum ni abu hayyan a cikin al-bahr al-muhit tafsir al-qur'ani nata abu hayyan ya rasu 745 yake cewa harisun alaikum ay harisun ala hudakum ne kwadayin ku shiri ne shi yasa duk abin da ya san shari'a sai ya koya ya koya muku azkar na safi da na maraice yace kuma ku dinga yi kuma ma a ciki ma ba wai ku dinga yi ba wasu azkar kuma sai da igaya maka abin da in kai za a baka na lada misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Usman bin Affan Allah ya kare da a gare shi yace duk wanda da safi yace bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim a lokacin nan a wannan tun daga wannan safiyar har yamma ba wani abu da zai cuce shi sai dai in mutunci ne yaje ya cuta to wannan an raba kai ya zargi kowa amma in dai mutum ne normal mutum ba mai neman fada ba ba mai laifi ba dan kaka je ka ce bari in yi laifi ma bi ta wajen masu ka nema in gani kamar yadda ƴan daba suke yi lokacin wai sai su zo da gata ba ummi suna sha ga ƴan sanda kuma suna kani sai zo su karanta wa in ya kadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin ko surat al haqqat makkiyah tun ayat 52 aya wai ƴan sanda ba su ganta ba to kana shan ba dole su ganta ba mun sha ganin su suna karantawa kuma ƴan sandan suna kama su a ba haka ake nufi ba in dai kai mutum ne yanzu misali a ce ka karanta wannan bismillahi ladzi la yadurru ma asmihi shay'un kana da motar ka kana da driver's license ka kana da takardun motar ka gurgudu sai dai abin da dan adam yake iya gazawa to Allah ba zai taba hada ka da azzalumai cikin ma'aikatan road safety ko MDIO ko ENDA ba wai burin su tsara doka ba, a burin su tare kasu cuce ka. Akwai irin su ai wanda za su zo su tambaye ka ina ka kadin mota ka kace gashi, ina ka za gashi, ina ka gashi, ga bel ka daura. To irin wa'annan Allah ba zai taba hada ka da su wanda za su zalunce ka. Amma idan kuma wata matsalar ta adalartaka ta dan adam ta sa ka fada cikin damuwa, to Allah zai tsare ka tunda ba mai ganganci bane kai. Ba za ka wahala ka karanta wannan kai, hadari ma ba za ka yi shi ba. Domin Abbas dan gidan Sayyidina Usman da ya faɗi wannan hadisin, to wanda lokacin da ya faɗi hadisin jarabawa ta same shi a ƙarshen rayuwa, ya samu cutar ɓarin jiki, paralysis. To wannan ai kaga ba ƙaramar ƙaddara ba ce. To shi wanda aka gaya wa hadisin sai yake kallon Abban, sai Abban ya fahimci kamar mutumin nan yana rayawa, to kai yanzu ka san da wannan addu'ar, amma ya kai kabari har wannan cutar ta kama ka. Sai Abban ya ramfo shi, sai ya ce masa wallahi can da aka jarraban da wannan cutar a ranar naman ta ban karanta ta. To kaga kenan harisun alaikum din kenan ko. To yamma na yi, to a iya cewa ta yi ekstaya kenan. Bata yi ekstaya ba, amma dai an ce kuma ka sake karanta wata da yamma. In yamma ta yi sai ka sake renew din contract din. To wanda ya maka haka, aka sa maka a cikin azkaru sabah wal masa, ai kaga ya maka komai, shi yake so ka shiga aljanna da sauransu wanda lokaci ba zai bari ba ai ta faɗa. To shine harisun alaikum, ai harisun ala hudakum wa imanikum, yana so ku shiryu ku yi imani sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ma ya hana ku bid'a, yake cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur, kamar da yake cikin hadisin al-Irbad ibn Sariyata wanda Imam Ahmad da ashabu sunan suka rawaito illan Nasa'i, cewa a hirdin ku da abin da yake kirkiro shi a kai. Me yasa? Fa inna kullu muhdathatin bid'a, domin duk abin da aka kirkiro shi sunansa bid'a, wa kullu inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala, eh wa kullu bid'atin dalala, duk wata bid'a ita kuma bata ce. Imam an-Nasa'i a cikin ruwayarsa daban ba wannan ba, da Ibn Abi Asim suka ƙara wa kullu dalalatin finnar, da isnadin da yake la ba'sa bi, shi kuma bata wuta zai kai ka. To maza su ma ya gaya maka da hadisin ummuna Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, kaga harisun ala hudakum kenan wa imanikum. Kuma Allah ma ya shede shi da haka, alaramma kana so kai karatu kuma ba a baka dama ba, yanzu an baka shiga cikin suratul nahl ka karanto mana in tahris ala hudahu. Saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kowa ya shiru, kamar ya kashe kansa in yaga an kishirewa, sai Allah yake cewa to in tahris ala hudahu, duk kokarin da kai wajen ka ga sun shiryu, hadda a kafiran kuma ga Allah shi so yake su shiryu, ya buga can ya buga nan duk yadda zai yi akan yaga kun shiryu. Sai manzo Allah sai Ubangiji ya ce masa to ka kwantar da hankalinka, akwai wanda Allah ya rubuta musu da zai shiryu, fa inna Allah la yahdi man yudhil, wanda shi Allah da kansa ya kasar fa ba zai shiryar da shi ba, ma'ana wanda ya rubuta masa bata na har abada. Dan ka kakka wani damu kai ji kaman zaka halakar da kanka, Ubangiji ya ce la'allaka bati'un nafsaka an la yakunu
mu'minin.
Aka a suratul kafifa fa la'allaka bati'un Allah ya ce watakila fa ka ji kaman za ka kashe kanka don ba su yi imani ba. Haka ya ce kuma fa la'allaka ba su na fa yanzu fa sai ka ji kaman za ka kashe kanka ala asarihim, in ka biyo su in lam yuminu bi hadha alhadith asafa, ma'ana in ka ga sun yi imani da wannan hadisi wannan alqur'ani asafan, saboda tsafagen fushi da rashin jin daɗi, to ka kwantar da hankalinka. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil, Allah ba zai shigar da wanda ya bata ba ko wanda Allah ya batar ba wa malahum min nabi haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin surat Yusuf wa ma aktharu an-nas
wa ma
Allah yake da manzara sama wa ma aktharu an-nas bi mu'minin mafiya yawan mutane fa ba za su imani ba walau harasta jidda kai kana da kwadayin su shiryun kaga wannan ayoyin sun fito maka karar da sifar nan ta harisun alaikum kuma har waɗanda ba musulman ba domin kwadayin shiryar kafirai ne yasa ya juya baya ya saurari ibnu ummi maktum lokacin da yazo yake cewa allimni mimma allamaka Allah a lokacin sanadidu quraish sun zo za su ma ya saka kwalla faranta akan wannan tun da ya shiryu wa'ancan kuma yanzu muke so mu jawo hankalin su shiryu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka faɗa ya ce masa abasa wa tawalla abasa manzala suna ya haɗa rai daga na aka samu abbas wanda baya da ya abbasu abbasun idan haka zama alwara alfadulu fadulun warra biyu a wani wata walla ya ba da bai an ja a hulɗa a ma saboda makahun nan da aka sani ibn ummi maktum ya zo wajensa yana cewa allimni mimma allamaka Allah Allah ya ce wa mai diri ka ai baka sani ba la'allahu yazzakka aw yazzakkar ai ya zo ne dan ya samu tsarkin zuciya ko ya wa'azantu fa tanfa'ahu dhikra in ya so wa'azin ya amfana da shi amma man istaghna amma wa'ancan din da su ba sa son zuwa wurin ka sun wadatu ga buran ka ai istaghna an fa anta lahu tasadda kuma su kake tafiya wurin su wa ma alayka alla yazzakka ina ruwanka in ba su tsarkaka ba wa amma man ja aka ya tsawo hu ya shafa anta anhu talaha amma wanda ya taho da taurinsa ya tsawo hu ya shafa tare da tsoron Allah a tare da shi talaha anhu kai kuma sai ka kyale shi Allah ce to kalla a'a ba haka za a yi ba ka a kuma yin haka innaha tazkira wannan wa'azi ne kaman sha'a zakara wanda ya ga dama ya wa'azanta al-ayat to kaga wannan yana nuna maka kwadayin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama saboda mutane su shiri ko da ba musulmai bane aka ce kuma harisun alaihi hatta alherin duniya ma mazala sama yana so muku shi yasa za ka ga akwai hadisai da yawa da suke nuna mazala sama yana kwadaitar da mu mu tashi mu nemi na kanmu wanda lokaci ba zai bari ba mu kawo su gaba daya wannan yayi mana wannan gabaki ɗayan mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa i'malu ku tashi ku yi aiki tukun fa kullun duk wani dan adam da ka sani muyassaru ana nan Allah zai sauƙaƙe masa ya nuna masa hanya lima khuliqa lahu zuwa ga abin da aka halitta masa to amma in ka lafke ba za ka samu abin da aka halitta saboda kai ba amma in ka tashi tsaye yanzu ka gama makaranta da takardunka a gida kana zaune ba ka fito neman aiki ba kai za a samu aiki kuma in ka tashi samu din ma ba lalle ka samu wanda kake so ba amma ka tambaya ka ji ya ake neman nan ka tashi kai fafutuka amma manzo Allah sunan ke cewa wasta'inu bi shay'in min ad-dulgati wato ku nemi taimakon duhun dare saboda akwai mutanen da kasalallu ne bacci suke in ka fito da daddare kafin ku tashi kun isa wurin sai ku je ku samu alkhairi wa shay'in min al ghazwat war rauha in ta kama ma kuma ka fita da duku-duku da jijjiti lokacin da wani kuma yake so ya dan koma yayi bacci ya dan ƙara gyagijewa to kai ka hakura ka tashi fasta ka je ka nema saboda sahabajin kwadayin da yake muna hatta duniya ma mu same ta sannan kuma in ka gama abin da kake yi kakka tsaya ka bata lokacin ka war rauha ka ta kamar ito ka biyo hanya ka dawo saboda watakila zaka zo ka sake shiryawa ka kuma komawa da haka addinin musulunci ya kwadaitar da mu akan nema mazalla sallama saboda tsabagen kwadayin da yake mana hatta mu samu abin duniya ya hana kai nayi awon idiya ka zo ka tsaya a bakin kasuwa ka dinga taro masu kawo kaya kasuwa masu farar da kaya dabbobi ne ko kayan siyarwa ne kai mutum ba fulatani ya taho da dabbarsa ka ce wannan fa ya ce na samu 150,000 akan ta tayi sai ce to daya 200,000 za a baka kai baka san yadda kasuwa take ba to ya ji kai ban magana karin 150 ma sai samu riya zauna kai kuma ka je ka sayar da ita 300 ka kawo masa 200 ka rike 200 wanda ka san 150 din ka ce ka bar shi a yadda take shi zai je da kansa ya siyar amma sai ka je can ka siyar ka kara su kai ka matse wa masu siyan lamba da ka kyale su ya zo ba kulatar nan ilama a nemi ragi a siyar ya siyar da 40 su kaga wannan 150 din kila Allah ya rubuta sai ta fi amfani a wajen shi wannan masarin la'alla shi kuma wajen tarawa shi ma yayi sauki kai koda bai sauki ba watakila wannan 150 din akwai ƴaƴan makwabtansa ko ƴaƴan ƴan uwansa da yake shirin ya biya musu kuɗin makaranta a sanadiyar kai ka tacike shi sai ya fasa biya musu kai kuma in ka karɓi wannan 200 la'alla a banza zaka je ka kashe ta shi yasa manzo Allah yake la talaqqur rukuban kar ku kuskura ku je ku dinga taro masu kawo kaya a hanya ku yi kayi nayi sannan akwai masu shigowa su kuma su zo su tari kayan sun taho daga nesa to su ma aljalab kenan sun zo su ɗebi kaya to kar su ma haramun ne ku zo ku ce musu ku zo ku tare su me kake so abu kaza nake so muna da shi dama shi ne kanti ya san kana wannan harka da ka zo zai kaise gum mai fumfurin fun ishe ya aljanna ya zo shi kenan sai a shiga a yi ciniki a gabansa yana jin abin da aka dora da komai in an gama a sallame su shi kuma a fitar mai da kuɗinsa kaga an taya shi ciniki kenan to su ma kaga an ƙara musu wani abu manzo Allah yana kwaɗayin su ma su samu sauki domin in tsakaninka da su ne in direct aka yi tsakaninka da su kaga za su ɗan samu sauki to manzo Allah ya hana ka kaga harisun alaikum ɗin kenan yana da ƙaramin kwaɗayi a gare ku sannan in yi hango akwai wata hanya ta samu baya hana sahabbansa bal ma sura sai ke bari mu bada misali daya hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad bi sanadin sahih ala shart muslim hadisi na 1017763 imam amr ya kawo hadisin da isnadin sa zuwa ga amr ibn al-as Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khudh alayka thiyabaka wa silahaka ka je ka ebo kayanka na yaki ka taho da kansakalinka ka zo sun ma'akin amur ɗan asa ya ce sai na tafi na je na shiri na gama shiryawa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama na zo na same shi wa huwa ya tawadda yana alwala fa ta'ada siyan nazara summa ta'ata maza Allah ya kallon daga sama har ƙasa ya ɗaga kansa sama ya kallo na ya sauko har ƙasa irin ka kalli mutum ka ga shigar da ya yi ɗin nan kamar yadda matarka za ta yi ma in ka yi gayu ka kalle ka tun daga hularka har ta kalmin da ƙasa to shine kallon gaba ɗaya a kalle ka maza Allah ya ganshi lallai yayi shiri sai yake cewa inni uridu an ab'athaka ala jaysh dama zan nada ka komandan wata runduna ne za ku je yaki fa yusallimaka Allah ko fa yusallimuka Allah wa yughnimuka in kun je ba za ku samu matsala komai ba kuma za ku ciyo ganima in kun kawo ganimar wa az'abu laka almal za'batan haffalaha yace in an dawo kuma abinda aka samu na ganima za ka yi mamakin ka san da zan fasa an ba kaga wannan wani allocation ne aka yi wa Amr ibn al-As la'alla an fahimci yanayin sa dai ga irin yana buƙatar abinda ake kira empowerment ko reinforcement yana bukata a dan daga shi haka a dan tunkuda shi ya samu ta wannan manya suna yin haka kawai babban yana so ka samu wani abu kawai sai ya samu wani halittaccen abu wanda irin ka zai iya yi sai ya baka ba haram bane wannan yana daga cikin dama ta shugabanni da Allah subhanahu wa ta'ala ba su in dai ba haƙin wani aka tare aka ba wanda bai cancanta to a lokacin nan ne sai Amr dan As yaji maganan nan sai masa bambara kai sai ya tsaya masa bambara kai sai ga ko annabi kuma ya zaci dan kuɗi ya musulunta ne sai ce ya rasulullah ma aslamtu li ajalil mal ni ba saboda kuɗi na musulunta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Amr ni'mal mal salihu lirrajul salih to ai ni'imma afwan kamar yadda gashi kamar yadda yake ni'imma lil mal salih lil rajul salih bil mal salih lil rajul salih to ai kai kudi nagari masu yawa masu amfani ai kyau ne da su in suka samu mutum nagari ko ba haka bane kuma haka ne da gaske ka duba duk me kudin da Allah ya sa nagari ne shi kudin ana amfana ana karuwa ba irin waɗanda gambu yake cewa masu kuɗin lokaci wanda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci ba masu gadi kenan sai sun mutu kuma su bar wa yara to ubangiji subhanahu wataala yace harisun alaikum mai kwaɗayin shirya ne ku shiri bil mu'minina raufur rahim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama raufun mai rangwani rahimun mai tausayi ne بالمؤمنين جاء الامر المؤمن تو malamai suka ce me ake nufi da bil mu'min raufur rahim shin iya mu'mine abin ya shafa tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam da jin kanta iya mu'mine ya shafa bayan kuma gashi ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anbiya yake cewa ma arsalnaka
wa ma arsalnaka illa
Allah ce gaba ɗaya fa aiko ka dinnan aiken nan naka da muka yi fa ba takaitacce bane fa mun aiko ka ne fa dan ka zama rahama ga duniya ga al'alamin duk abin da ba Allah dan haka kafirai sun shiga ciki munafikai sun shiga ciki musulmai masu da'a sun shiga ciki musulmai waɗanda suke da kuskure ma sun shiga ciki dabbobi ma sun shiga ciki aljannu ma sun shiga ciki ba wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba rahama ne a gare shi ba فمن يتا wannan aya tace bil mu'minina raufur rahim to anan malamai sun kalle ta suka ba ta fassarori fassara ta farko wacce kuma rayyakan nutsu zuwa gare ta to sai shine abinda ita aka kebance mu'minai saboda su ne ra'afa din da rahamar za ta bi su duniya da lahira an gani to dan haka idan ana magana to ana magana ne da waɗanda suka fi cin moriyar abu kamar misali mutum ne yana aiki a ma'aikata ana biyan sa albashi daga a ce daga matakin albashi na bakwai har zuwa mataki na 11 albashin baya wuce naira 200,000 amma da ya kai mataki na 13 sai koma 400,000 da wani abu a hankali sai kure ka duk alkuɗi sun abu na sai ce ai ɗan 12 sun suke ɗauka albashi to ɗan 11 ba sa ɗauka suna ɗauka ko ha'ai albashi na ɗan 12 ne zuwa sama su ma waɗannan ɗin suna ɗauka amma in ana maganar haƙiƙanin albashi na haƙiƙa to waɗancan su ne ake magana su waɗannan ta bahaushe ya ce ana ta maguzawan kirkiwa yake ta su ciwa ce in ji malam bahaushe to sai suka ce to abin da ya sake nan domin za mu gani inda za mu kalli rayuwa mai sama da hadisai sai mu ga hatta waɗanda ba mutane ba ma hatta dabbobi ma sun samu rahamarsa sallallahu alaihi wasallam ba ma a taɓa samun ɗan adam da ya tausaya wa duniya ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil mu'minina raufur rahim wanda yake yana da matuƙar tausayin mu'minai kuma wata sai suka ce a'a ai kafirai an ba su nasu an ce a baya kaɗan mun karanta ubangiji subhanahu wataala yake cewa qatilul ladina yalunakum min alkuffari sai aka ce ne wal yajidu
qatilul ladina yalunakum
to kuma ai a can ma Allah ya faɗa a cikin suratul munafiqun wannan yake cewa ya nabi jahilul kufara
ya ayyuhan nabi jahilul kufara wal munafiqun wadlu alaihim wa ma wa hum jahannam wa bisal mawqif
to kaga su wannan an ba su nasu in kace min dabbobi ba sai a ce ai wani ana magana ne ta wanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani kuma can Ubangiji subhanahu wataala yake cewa waqfir janahaka liman ittaba'aka
وتوكل على العزيز الرحيم
الله يكي سوى واخفض جناحك كتصوت الجناح شيني ابن ديكي جيفا ممتن دقا كافأة سحن التكينة اتنسو كما فكا فكينتا توخفض الجناح كما كناية كي سوى كتصوت واخفض جناحك للمؤمنين جمومنين kada wa ce lin kafirin wal munafiqina bana kai shi sanan ma aka ce bil mu'minina magana tana nan kenan ko ba wanda yake ya kalubalanci qur'ani ce me yasa yace kaza wa fil janahaka lil mu'minina sai Allah ya ce fa in asauka amma in suka saba maka fa qul inni bari'un mimma ta'maluna to kace ba ruwana da abin da kuka yi na sabo ni dai Allah ya ce in sassauta muku wa tawakkal 'alal 'azizir rahim kuma kai tawakkali ka dogara ga Ubangiji subhanahu wataala wanda yake al-aziz magwari ar-rahim mai jinki to bil mu'minina ra'ufur rahim me bambanci tsakanin ra'afa da rahma malamai sun kalli kalmomin kun ga dai a Hausa ne a tarjuma sai da ce muku mai tausayi mai kuma jinki ko to mai jinki ne mai tausayi wanda ya tausaya ai yayi jin kai ko wanda ya jin kai kuma fa ya tausaya amma jin kai ya fi tausayi fadi domin jin kai yakan zo da wani abin shi ma a ce masa jin kai kuma tausayi ma ana ce masa jin kai da haka bambanci tsakanin jin kai da tausayi kamar bambanci ne tsakanin Najeriya da Abuja ne bambanci tsakanin Najeriya da Abuja duk wanda yake Abuja a Najeriya ne amma zai yi kana Najeriya ba kuma lalle a Abuja kake ba kenan bainahuma umumun wa khususun kenan ko sai zama rahama wani collective noun wani suna ne tattarau wata sifa ce da ta tattare abubuwa da yawa wanda a cikin ta akwai ra'afa an gane abin da yasa shi larabci yana da fadi fadin da yake da shi kusan kowace kalma tana zaman kanta kuma tana da ma'anarta to wannan shi yasa sai kaga idan aka zo wajen tattare ma'anonin a wuri guda wataƙila sai kaga a wanda bai kware a wajen fassara alqur'ani ba sai ya dinga maimaitawa wannan ce bil mu'minina ufun rahim ce kuma ra'ufun mai jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai rahimun kuma dai mai jin kai ne to ta ya za ka gane mai jin kai ne kuma dai mai jin kai ne shi kuma qur'ani babu haka duk in kaga kalmomi guda biyu masu ma'ana kusa da kusa to je ka tuntubi malamai za su gaya maka kowace za ka yi akwai mai ta Allah subhanahu wataala ya kawo ta al-imam ibnu ashur a cikin mai at-tahrir wa at-tanwir lokacin da yake tafsirin wannan aya a cikin wannan kalmar a can ba a wannan aya ba yake a can ayar suratu al-imran ne ko ina yake cewa warra'atu riqqa abinda ake nufi da ra'afa shine zuciyarka ka ji tayi raushi tan sha'u an hudusi dhurrun bil mar'uf lokacin da wanda zaka yi wadin kaga zai cutu to abinda kake ji a zuciyarka nan shine sunan ra'afa kaga tausayi kenan ko misali duk sanda kaga yaro ya fadi ya kune sai kaji wani rashin dadi a zuciyarka, to wannan shine tausayi. To shi tausayi galibi ba dole ne ya hadu da aiki ba, zai yi kawai mutum ya taho daga motarsa a hanya dare yayi kawai sai ya tarar da bare, kuma a misali a irin inda ake zaman tsatsatsin nan kawai sai ya tarar da wani tayar motarsa ta lalace kuma ba shi da abin daga taya ko ba shi da safaya, kana tahowa in ka hango shi ka gane abin da ya samu a gare shi, ya za ka ji a zuciyarka? Sai ka ji wani abu ya zo maka zuciyarka, ko inda ba ka dama ka san shi kuma kana jin haushinsa ba, to amma ba zai ne ka tsaya ba kuma musamman saboda ga yadda yanayi, ko ba haka ba, sai ka huce abinka kawai. To wannan ka ji tausayi amma ba ka yi jin kai ba, shi kwa jin kai lallai yana buƙatar a yi aiki. To jama'a, na so in kwaso mana dalilai da yawa daga sunna wanda za su nuna mana irin waɗannan abubuwan biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma lokaci ya ta saura irin, kuma muna da program kasa a gabanmu wanda ba ma so mu ɗau lokaci. Abinda za mu cike da shi, bil mu'minu ra'ufur rahim, wasu suka ce to waɗannan kalmomin guda biyu ma Allah ya kasa wa mu'mina, akwai mu'minai masu ɗa'a akwai mu'minai kuma masu matsala, kaga ga shi mu'mini ne shi amma kuma in ya je kasuwa ko ofis yana ɗan taɓa zalunci haka, ko in ya ga ba mutane yana ɗan yin abu na rashin ji. To duk da su da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tausaya mu, sai zama bil mu'minu ra'ufun bil muti'in minhu, masu da'a a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin tausayin su, rahimun kuma yana jin kan al muzinibina minhum, wa'anda suke da laifi, saboda su zai sa a fitar daga wutar ranar alkiyama. To duka wa'annan ma'anonin gabaki ɗayan su ma'anoni ne na daidai ba, wata ma'ana wacce take ba daidai ba. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa in tawallaw, idan suka juya, tawallaw amma ji'tahum bihi, kamar yadda Ibn Kathir ya ce suka ki karɓar saƙon da ka zo da shi, ka nuna musu alƙur'anin suka ki yarda, ka nuna musu sunnar suka ki yarda, ka nuna musu adalcin suka ki bi, ka nuna musu hanyar neman ilimin suka ki yarda, ka nuna musu hanyar kirkin suka ki. To abin da shi kenan tsale su, fa qul hadiyallahu la ilaha illa hu, ka ce to Ubangiji subhanahu wataala ya ishe ni. Idan azzalumai ne ba za su cutar da kai ba, idan jahilai ne jahilcinsu ba zai cutar da kai ba, in kafirai ne ko sun yi niyyar su yaƙe ka ba su isa su yaƙe ka ba, saboda ƙarfin wannan kalmar da ka faɗa hasbiyallahu la ilaha illa hu, hasbiyallahu mubtada ne da khabar, ai Allahu hasbi, Allah ya isar min, ai kafi ya isar min, ko dai wajen taimaka mun akan al'amarin ku shiryu, wanda an ga haka a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wajen tsare ni daga sharrin la ilaha illahu, ba wanda ya kamata a bauta masa, wanda in an bauta masa an yi daidai sai shi kadai, duk wanda kaga an bauta wa ba shi ba, to ba ai daidai ba. La ilaha, ba Allah wanda yake na gaske, wanda yake iya kare wanda ya so, wanda yake iya tsare wanda ya so, illa hu, sai shi kadai, wanda duk ya ce maka zai iya tsare ka in ba shi ba ƙarya yake. La ilaha, ba wanda ya halicci kowa da komai, illa hu, sai shi kadai, duk wanda ba shi ba shi ma samar da shi. To wannan Allah alaihi tawakkaltu, al'amari na gaba ɗaya zuwa gare shi na jingina, tare da bin sabubban da za su isar da ni zuwa ga samun nasara. Wa huwa rabbul arshil azim, shine ubangijin al'arshi mai girma. To ana akwai masalan da yawa amma ba za mu tattauna su ba. Matsala ta farko, sai dai mu ishara zuwa gare su. Matsala ta farko, fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu. A batun hasbiyallahu akwai bagagganu da yawa gaba da abin da shafa hasbiyallahu, amma zan ihala ku zuwa ga masdari mai sauƙi, riyadus salihin, a cikin al-muqaddima, muqaddima ta riyadus salihin, al-ma'murat wal manhiyat, ya tattaro nusus da suke da alaƙa da abin da shafa hasbiyallahu, wanda daga ciki nassi ya tabbata cewa annabi Ibrahim da aka sa shi a wuta ita ya karanta Allah ya tsamar da shi. ita annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka karanta lokacin da za su ta al-Badr Badrul Kubra lokacin da suka yi alƙawari a shekara ta uku a hadu a Badr da sun da Abu Sufyan ya tsorata suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah kuma ya tsira da su yasa Abu Sufyan ya ma kasa zuwa wurin kuma tana nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarce mu da karanta ta su bakwai a kowace safiya da maraice su bakwai kamar da ke cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da karanta ta su bakwai da safi su bakwai da yamma wanda tana tsare mu daga dukkan wani sharri wannan matsala ta dike na hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu sai kuma maganar tawakkali ita an ka koma a cikin Riyadus Salihin Imam An-Nawawi Allah ya tsara ya bi babin tawakkali zaka samu bayani da yawa wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma akwai darasi guda da ya kamata ai akan al'arshi amma in Allah ya sa muna da rai mun taba yi a karatuwan na baya ga wanda suke bibiyar mu muna da madda ma sama da guda ɗaya akan al'arshi mun taba yin lakka ta awa ɗaya akan al'arshi saboda musulmai su san shi su san meye shi yana cikin abubuwan da suka zo a alqur'ani wanda ya zama wajibi ga dinne girmama Allah ne girmama alqur'ani kar ya dinga bari suna huce shi ya dinga tuntuba ya dinga suke nufi dan imanin sai tsara karuwa dan ba a banza ba Allah subhanahu wataala yake ta faɗa mana shi sannan akwai matsalar sunan Allah Ra'ufun Rahim kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar manzon Allah Ra'ufun Rahim bambanci tsakanin sifar Allah da sunan Allah wannan idan aka koma cikin al-Qawaid al-Musla na Sheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen da kuma dai bayanai da muka yi yau da kullun da waɗanda malamai suka yi yau da kullun duka sun isa insha Allah a iya zuwa a samu waɗannan bayanai ɗan uwa a daidai nan kuma a daidai wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya gwada mana zuwa ƙarshen wannan karatu namu mai albarka wanda muka yi shi a cikin kwanaki 24 zama 23 zaman farko mun buɗe shi da wato bayanai akan baiwar da Allah ya yi mana da barin mu da yayi da sutura da lafiya da niyya da imani ranar 23 ga wata to tun daga ranar 34 ga wata zuwa yau alhamis ta 27 ga wata mun samu dama a cikin ikon Allah da ƙaddarar sa kyakkyawa mun fassara ayoyi 10 daga aya ta 119 zuwa aya ta 129 watakila wani sai ya ga kaman sun yi kaɗan a wata ɗaya yanzu a ce aya 10 to amma alhamdulillah idan ka lura da abin da muka yi na ɗaya dai mun fa'idantu da tilawar alƙur'ani mai girma wanda idan aka ce a iyakance ayoyin da alarmomin nan guda 4 suka karanto mana daga malam Saifullahi da kuma alarmomin 2 da suka yi mana so ɗaya zuwa malam Yusuf Dabai na tabbatar da aƙalla sun karanta mana ya kusa izu ɗaya to ko iya wannan a ce ta harafi ɗaya lada 10 ya ishe mu mai alfahari da wannan lokacin kuma musaran Allah ya tashe mu ran alƙiyama cikin jin daɗi da nutsuwa in Allah ya karɓa muna fata Allah ya karɓa abu na biyu duk wata aya da muka karanta a matsayin ɗaya daga cikin ayoyin nan 10 ko muka gayyato ta don ta taimaka mana wajen fahimtar ayoyin nan guda 10 muna faɗar asalin ma'anarta shine bayyanar da ma'anar ayar a dunkule saboda mafiya yawan mutane nan ne inda suke so a zo asalin ma'anar ayar ce kuma a manhajinmu shine abinda muke farawa da shi wanda da yawa wasu tafsiran musamman irin wanda aka saba yi a da a iyanin suke tsayawa musamman tafsirin da ake iya yin izu ɗaya ko izu biyu a rana ɗaya za a ga yawanci a iyanan ɗin dai da muke tsayawa shi muke tsaya kuma alhamdulillahi mafi yawan abin da muka karanta talaƙi ne karɓar sa muka yi daga wajen malamai galibi da wahala mu shigo da wani sabon salo na ma'ana na bayanin ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin to idan mun bayyanar da ma'anar sai na biyu kuma muna yin tahlil dama kamar yadda na faɗa muku a farko tafsirai kala-kala ne mu ɓangaren da muka zaɓa shine tafsiri na fashin baki at-tafsir at-tahlili wani zai ce masa al-mawdu'i amma ba al-mawdu'i bane domin at-tafsir al-mawdu'i galibi bangare ɗaya zaka samu ka dinga bashi haƙƙin sa gaba ɗaya to mu fashin baki muke yadda muke shine in an karanto mana ayar mun bayyana da ma'anarta to muna dadda tsata zuwa zance ta zama zance daga wuri kaza zuwa kaza zance ne daga wuri kaza zuwa kaza zance ne ko kuma an gaba ɗaya zance ne guda ɗaya to sai mu kasa jumla ɗaya sai a ciki ko jumloli sai mu faffasa su zuwa jumlolinsu to sai mu bi su hankali kowace jumla in ka zo kanta sai mu fitar da kalmominta duk kalma sai mu ba ta haƙƙinta ta fuskar lugha ta Larabci da Hausa wannan ga ko aya ɗaya ka samu kai wa haka in dai Allah ya taimake ka to za ka iya amfanar da kai duniya da lahira sannan muna rakkazawa wajen fitar da ma'anar kowace kalma kowace jumla kowane zance kuma kowace aya sannan a ciki mukan ci karo da matsaloli wasu na aƙida wasu na fiqhu wasu na abin da ya shafi al-fikr wasu na abin da ya shafi lugha wasu abin da ya shafi hadisi tsantsa wasu abin da ya shafi usul al-fiqh ko ulumul hadith to wannan matsalolin na san duk wannan abubuwan da na faɗa muku kowanne in kai kanka da ka halarci karatu in dai ka bibiya an zaka ce ka fitar da matsala ta aqida zaka ce a bangare kaza misali matsalar da muka tattauna akan ziyadatul iman wa nuqsanu gaba ɗaya tattauna ta muka kamar yadda ake tattauna ta a aji matsala ta fiqhu mun tattauna akan masail na fiqhu ya matsalar ganima da sauransu masail fitriya abin da ya shafi islamic thought mun tattauna akan abubuwa da yawa da suka shafi islamic thought sannan matsala ta lugha musamman lugha ta Larabci da kuma lugha ta Hausa ma wacce da ita muke magana sai matsala ta hadisi wani lokacin ma sai kaga kamar hadisin ma muke yi akwai ranar da gaba ɗaya hadisai muka yi ta tayi har alaran ma ya ta mamaki ce shi kan ya jajja baki da yawa amma bai taɓa jan bakin da aka bar shi a gefe ba ya karanta ba na ce ba yau ta ranar hadisi da matsalolin usulin fiqhi mun kawo da ka'idoji da sauransu sai abu na kusa da ƙarshe shi ne akwai abin da ake kira al-ma'arifu tafsiriyya shi ne idan an gama tafsirin akwai wasu abubuwa da ba dole ba ne amma kamar ka gama gida ne sai ka zo interior decoration ka gyaggyara ka shashafa ka sa wallpaper da sauransu sai abin ya fito da kyau wannan sai kira al-ma'arifu tafsiriyya manyan malaman tafsiri irin su Tabari irin su Qurtubi da Ibn Kathir fi aghlab al-ahadith da kuma ƙwararru a lugha da ƙwararru a waɗansu fannonin suna damuwa da wannan ɓangaren al-ma'arifu tafsiriyya to mu ma mun damu da su karin magana irin su laysatul 'ayn wala an-nasir wasu da sani ba sai a nan wata Larabci ko ta Hausa sannan irin misali in muka zo kan wata wani hadisi da zai fayyace mana wata aya ko wani littafi da aka nakalto ayar ko mu ɗan yi bayani akan littafin ko me littafin ko wani rawi na hadisin kamar da muka yi bayanin Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da littafin sa na ma'anin abin nan na abin nan ma'anin hadith annabawi sannan muka koyo ma mun yi tarjuma Farra a taƙaice to sannan abu na ƙarshe kuma muna taɓa wa'azi domin in aka ce karatu kaɗai za a yi to zuciya ba za ta ƙwanƙwasa ba mun yi wa'azi akan hassada mun yi wa'azi akan munafiki mun yi wa'azi akan albaghadha mun yi wa'azi akan jiji da kai da girman kai mun yi wa'azi a wurare daban-daban duk inda muka samu dama wata ran ma wa'azin ne yake cinye gaba ɗaya zama to alhamdulillahi rabbil alamin awwalan wa akhiran a ƙarƙashin wannan tafsirin mun amsa tambayoyi na so malam ya bani alƙalumman tambayoyi tambayoyi kusan 30 kai a matsaloli na addini daban-daban ina ga takardu 33 amma wata takardar tana kunshe da sama da matsala ɗaya wasu matsalolin sun shafi fiqhu wasu matsalolin sun shafi hadisi wasu sun shafi fassarar wani abu na alkur'ani wasu kuma sun shafi rayuwa mun iya bakin kokarin mu gaskiya a tafsirin nan mu guje wa korafi saboda korafi baya sawa abinda kake wa korafin ya dauke wai suna faɗa wata karin magana suke cewa an tubi a shama'a khairun min an tal'ana zalama alfa la'ana in duhu ya zo kawai nemo candir ka kunna ya fi ka zauna kai ta wurin zagin duhu kai ta zagin duhu so duhu ba zai sa duhu nan ya yi ba nemi candir ka kunna kawai ka ci gaba da rayuwa to korafin ba zan ce babu ba wani abin ma kai ba san kai ba amma dai muna kokarin mu janye shi dan kar ya zama shi zai zama ma wata zahira wani phenomenon a cikin tafsirin za ka iya ware waje kaza kai mata dar nazari ka ce korafi kaza akai mu yi kokari mu kiyaye wannan a mu yi kokari mu kiyaye zaman daga mai da martani musamman manufi wani mutum takanas mayar masa da martani tare da cewa matsaloli da yawa sun faru ana tsaka da azumin nan an yi matsalar interbest an yi matsalar kaza kuma yana da kyau idan gaba ta zo a yi bayani a bayyana gaskiya kama da cewa abinda isa ne kokari mu guji wannan saboda yawanci matsalolin masu mahimmanci manyan malaman sun tattauna a kai to ko in za mu tattauna a kai to dai bai huce mu hakaito yawanci abinda suka hakaito in mun yi kokari ne ma in ba mu ji nasu ba mu iya faɗan wani abu da suka faɗa to jin haka sai Allah ya sa sun wadatar da mu kuma sai muka shagala da iya abin da shafi karatun sai ba dan ko ba saboda muna yin zama na mai da martanin daban a wasu lokuta yanzu kuma sai muka so mu fi shagala da abin da shafi alqur'ani a abu na kuta da ƙarshe muna daukar manhaji na tsaka-tsakiya a wajen kokarin bayyanar da takon da tafsirin yake kunshe da shi ko ayoyin yake kunshe da shi domin hatta a tacce ma aito ake a shiryar da shi to da aka wani lokacin wani kalma ɗaya za ka gaya masa sai ka ji yana cewa kai da ma dai ma duk waɗannan ɗan kaza ɗin duk irin su kaza ne shi ko bai san ma da ma ai kowa ma da yake gani ɗin fatansa kenan haka shiryar ake so haka wani in kai masa magana cikin nutsuwa sai ka ga da can ma ashe ma wahal da kanka kake da ka biyo masa ta nan da ya ji abin da kake so sannan ba mu yi ƙasa a gwagwa wajen sirka abin da zamani mun yi ƙoƙari mun sirka abin da zamani alhamdulillah mun rubuta evaluation form wanda a ciki muka nemi bayanai da suka shafi karatun da suka shafi ni da nake gabatar da karatun da suka shafi alaramman da yake jan baƙin da suka shafi a 'yan uwanmu da suke ɗaukar karatun da Manara TV da Malam Abba ɗan midiya da injiniya Suleiman ɗan midiya da kuma kwamitin masallaci specifically wanda an ba su shawarwari da yawa kuma haƙƙi ne mu ba su wannan shawarwari da kuma jibuwis ɗin gaba ɗaya ta jiha da ta ƙasa muka nemi bayanai da su za mu rubuta rahoto insha Allah kuma alhamdulillahi na dufa makaman da aka bayar har zuwa jiya duk na karance su na gode wa Allah subhanahu wataala kuma na gode wa duk waɗanda suka ba ni shawara musamman waɗanda suka faɗi wani abu da nake ganin ya kamata in gyara kuma na ji daɗi ƙwarai da gaske a kan irin yadda suka zama suna da shafafiya abinda ake ce shafafiya shine wato kamar transparency ake cewa da ingilishi ko shine ba wani biye-biye kawai in mutum yana so ya faɗi abu sai ya faɗa an mun ware wajen da in akwai wani abu ma da ba a tambaya ba kake so ka faɗa ba to alhamdulillahi rabbil alamin waɗannan a dunkule su ne abubuwan da suka faru ƙarƙashin waɗannan ayoyin guda goma daga ta 119 zuwa ta 129 wanda mun kulle tasirin bana da su insha Allah kuma mun ƙare tasiri gwargwadon iko gwargwadon yadda za mu iya na suratu At-Tawba kuma mun bi tsari na magabata wajen at-tafsir bil ma'thur da kuma ƙoƙarin sa ra'ayi wanda yake karɓaɓɓe a shari'ance to muna godiya ga Allah a farko da ƙarshen da ƙarshe kuma muna godiya sannan muna godiya ga jama'atu zasu bid'a wa tabu sunna da ta ƙarƙashin ta ne ta turo mu ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalo da kuma musamman kwamitin da'awa ƙarƙashin jagorancin ubanmu a Sheikh Yakubu Musa Hassan Allah ya ƙara masa lafiya sannan kuma muna godiya da shugabanci na ƙungiya na wannan jiha birnin tarayyar Najeriya Abuja ƙarƙashin jagorancin shugabanmu mai ƙaunarmu mai adalci wanda da shi muka buɗe wannan karatun kuma sannan ya sake biyo mu ya zo ya kayar da yanayin karatun yake kuma yau ma gashi Allah ya kawo shi kamar da za mu saurari bayanai daga wajensa muna matuƙar godiya gare su waɗannan ɓangarori bayan godiyarmu ga Allah ba abinda za mu ce musu sai Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya sanya su a aljanna Allah ya tsare musu dukkan wani abu kwamitin masallaci tun daga kan limamin masallaci aminunmu yayanmu ɗan uwanmu a fadilatu Sheikh Abdullahi Karshi da kuma jagororin kwamitin da wa'anda muke gani kullum a wajen karatu da wa'anda kuma group ba su bari su dinga zuwa ba wa naqutu bizikr alladhi mansar jarqasa da kuma alladhi hamsu alheri da sauran ɗan tawagar su wanda kullum muna tare da su sannan da su alladhi injiniya Nasir da kuma alladhi Sa'ad Tanjuma a kuma wanda tun muna gida har zuwa zuwan mu nan tare da su muke yin komai duk wata nasara da muka ci Allah ne ya bamu amma da taimakon wa'annan saboda ina ni kafarin ciki na da kuma mafiya kyawun kalmomi na yabo da kuma jin dadi gare su da fatan Ubangiji Allah ya sa su a aljanna Allah ya haramta musu shiga wuta baki ɗayan su Allah ya biya musu bukatun su gaba ɗaya shiryar da zuriyar su a bugu da ƙari ba zan manta da alarmana ba malam Saifullahi wanda ina ganin abubuwa na alkhairi daga gare shi da abubuwan da ba za su faɗi ba ma masu tarin yawa wanda duk ya kamata alaramma ya yi wa malam tarcewa ɗalibin ilimi shi ma yana da digirinsa kuma hafizin alƙur'ani yana da karatunsa da sauransu amma kake saurarawa ya yi haƙuri kuma yana nuna jin daɗinsa ko jiya yana maka sai da yabo wace wallahi damuwarsa shi ne ya zama baya jin karatu sai ya ji har ba ma ya san a ce ya ja aya saboda sai mantawa yake cewa jan baki yake saboda shi ya fi jin daɗin saurara karatun to ne masa kyakkyawar addu'a a da wannan ƙarfafa gwiwa sannan alarammomin da suka taimaka masa guda biyu da suka zo da kuma alaramma mai kusin duk muna yi musu kyakkyawan fata a san Allah ya saka musu da alkhairi a ƙarshe akwai abokanan aiki na da ɗan uwana da muke tahowa da su Mala Abba da injiniya Suleiman da Isa da bana bai samu ya zo ba ya taho mota ta lalace a hanya ta buga shi payment da ke zauna a gida wannan bayan Allah suna baro gida mu taho da su wata daya ba tare da na ban musu wani abu da za ma su iya barwa iyalansu suna aiki da data galibi sai dai in ta kure nake sanin ma data su ta tsare mafiya yawan abubuwan da suke na zirga-zirga anan wallahi da kudin su suke yi burinsu kawai a ba su inda za su zauna su kuma su samu su yi aiki a aike su a yi kaza suna yin aikin da gajiyar su za a yi watakila ba za a iya ɗaukar su ba to da haka ina musu kyakkyawar addu'a akan Allah ya karɓi wannan aiki na su ya saka musu da aljanna ya yi musu dukkan wahalhalu na rayuwar duniya godiya ba za ta ƙare ba ina godiya gare ku ɗaiɗaikun ku akwai ƴan uwana aminaina wa'anda ba dan Allah ya kaddara da su a nan ba to gaskiya da watakila ban san irin yanayin zaman da yauki akwai Alhaji Nura Sa'id wanda amini na ne ya zama ɗan uwa kamar na uwa ɗaya uba ɗaya wanda a bara shi ya fara ba mu masauki bana ma kuma ya yi shirin sake ban masauki sai kuma Allah ya sa aka samu alternative Allah ya saka mishi da alkhairi duk wani abu nasa muna iya yin amfani su kullum a gidansa muke shan ruwa sai ɗan ɗaiɗaikun ranakun da aka je ce mu wani waje to muna yi masa kyakkyawar addu'a shi ma Allah ya ƙara bunƙasa arzikinsa Allah ya ƙara jiyar da shi daɗi da iyayensa da kuma ƴaƴansa Allah ya shirya masa gidansa ya sanya shi a aljanna akwai Alhaji Bashir mai gari amini na ne ƙwarai daga cikin uwana shi wa kuma ɗalibin wannan masallaci ne amma al'amura na rayuwa sun sa shekaru biyun nan baya zuwa shi yake sauke ni a gidansa wanda yake shi ma da kuɗi za a biya da Allah ne kaɗai ya san me za a kashe wuri mai kyau wanda a iya shekara ta gaba ɗaya a watanni goma sha biyu na shekara ba inda nake zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali irin masaukin da yake ba to muna yi masa addu'a da fatan kar Allah ya gaji da shi Allah subhanahu wataala ya saka masa da mafi cikin alkhairi akwai ƴan uwa da gudunmawar su gare ni ba zan iya lissafa ta ba tana da tarin yawa wasu da kalmominsu wasu da allama da abin hannunsu da aljihunsu wasu da ƙarfafa gwiwarsu Allah ya saka musu da alkhairi a ƙarshe ina ƙara godiya ga Allah tare da ƴan uwa da aminai da abokanai malamai ga fadilatul sheikh